أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. باقيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساكة عطوة وانا يمتي نران الجمعة أيو شابقوي بوش الرمضان هجرة دبودة عادة لي هدو تاربعين دبقوي وانا يدو ديدي دا شدا بوش انقفو ميلادية دبودي دا شرين دا شدا cikin tafsirin mu na littafin Allah madaukakin sarki har yanzu muna cikin suratul ghafir. A gabanin mu fara akwai tambayoyi kamar haka. Yana da kyau idan za a rubuto tambaya a rubuto da take da alaka da karatu, wani abinda muka faɗa ba a gane ba, ko kuma ana tunanin akwai gyara a ciki, ko kuma abinda ya shafi azumi ko zakar fiddakai. Kada tambayoyin mu su nisa da karatu haka da yawa, sai zama na mun shiga wani babi daban kuma kila yana da zurfi. Shi yasa ba kowace tambaya in ta zo ba za mu karanta mu amsa, ko wanda kuma za ga ba buƙatar tambaya din. Ana tambayar ba ta da wata fa'ida ko wani abu na zo a gani, akwai wanda kuma za ga tambaya ce amma kamar barin ta shi ya je alkhairi. Dukkan irin wannan muna tashewa. Amma dai ni na fi son tambayar da ke da alaƙa da karatu, ko abin da ya shafi azumi da muke ciki, ko abin da ya shafi zakar fiddakai, ko abin da yake da alaƙa ta kusa da mu. Wanda yana tambayar kan cewa wajen zakar fiddakai zai iya ba da kuɗi, kuma zai iya aikawa zuwa garinsu ko dole sai garin da yake. Duk waɗannan tambayoyi ba buƙatar. Na daidai abinci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace a bayar a zakar fiddakai ana buƙatar shi, ba wanda baya buƙatar shi. Duk waɗannan masakin da suke cancanta a basu suna buƙatar abincin, da haka ba buƙatar sai ka yi canza ka koma kan abin da ya shafi kuɗi. Ba da kuɗi a maimakon zakar fiddakai, tattaunawa ce ta malamai da safani na su. Akwai malaman da suke ganin za su iya ba da kima din, mutum zai kimanta abin da zai fitar ya ba da kuɗin. Akwai masu wannan fahimta cikin malamai, akwai masu ganin cewa manzo Allah ya ayyana abin da za a bayar, sa'an min tu'ani, sa'i ɗaya na abinci, suka ce cewa sai a sa abin da manzo Allah ya faɗa. Kuma da waɗanda suke cewa za a iya ba da kima ɗin, za a iya kimantawa a ba da kuɗin, da waɗanda suke cewa za a tsaya kan abin da nasu ya zo da shi, duka sun haɗa kan cewa asali ɗin shi ne abin da nasu ya zo da shi. Wanda suka ce za a iya yi suna ganin illa suka kalla da dalilai da hikima, suka ce za a iya ba da abinda yake na kuɗi. To amma yanzu ka kalli zamaninmu, mutane na buƙatar abincin, ka ba su kuɗin ba abincin za su saya. Amma akwai ƙasashen da za ka je ka ga kusan miskinan ba su buƙatar abincin, da haka sun fi buƙatar kuɗin. Duk wanda misali kamar a Makka da Madina na gani, za ka ga ana fitar da abincin, amma waɗanda ake ba ɗin in an ba su ke zagayowa kuma sake sayarwa. Inda su a can za a ga misali lokacin zakar fiddakai da ya doso nan bakin hanya, za ka samu an auna ta daidai abinda za a bayar a kan kowane mutum. An auna wani ya zo da shinkafa, ya auna mu da nabi sa'i ɗaya ya aje, in ka zo sai ka sai adadin iyalanka, sai ka sai to ya ba mabukata. Inda kila wani yana zaune wanda yake yana ganin ba wanda yake buƙatar a bashi, in yi siyasa sai ta mutum goma, mutum biyar, adadin mutane sai shi a ba mabukata. To sai ga mabukatan an ba su, musamman mutanenmu, sai kuma ya zagayo sake sayarwa da wannan, saboda baya buƙatar abincin. Abinci ba mai wahala ba ne a ƙasar, kusan da musamman da azumi zai wahala ka zauna da yunwa. Ga shi na ana tarabawa a wurare daban-daban, da wuya ka je masallaci ka tarar cewa musamman masallatan cikin unguwa ma abinci ake kawowa mai kyau. Ila harami ne za ka ga ana ba da laban, da yar gurasa da dabino amma in ka shiga cikin ungwanni da yake nan ba ba hana kawo abinci ba can harami akan hana shiga da abinci dan zai iya lalata masallaci fifi siriya akai irin abin da ya shafi dabino da yar gurasa da dan a laban haka wanda ba zai bata gurin ba to in ka je masallacin guwa za ka abinci ne ake kawo mai kyau wanda anan sai gidan mai hali zai ci to kaga ba su bukatar abincin to irin nan an ce ka bada kima din kaga ba laifi tunda nan waɗanda suke cancanta a ba zakar su kuma ba abincin suke bukata ba amma kamar nan garin mu kasar mu yanzu akan taliya kwa ɗaya ana raba sai a kashe mutum taliya kwa ɗaya to har sai ka ji kana tunanin cewa in bada kuɗi ko in bada wannan da haka ni fahimta ta ba bukatar wannan kurin ka zuba abincin ka bayar akwai mabukata wanda kuma abincin suke nema magana ka dauka kai wani gari mai taso maka ba wanda suke tare da kai suke kusa da kai sai in sun wadata sai a matsa gaba shine abin da yake yana magana cewa waya mutum zai gane bai fada cikin addu'ar da manzon Allah yayi ba to wanda watan Ramadan ya shigo har ya fita ba a gafarta masa ba maza Allah yayi mummuna addu'a ga wanda Ramadan ya shigo har ya fita ba a gafarta mai ba zai gane to sai a zaga gane kowa illa ka dage dagewa za ka yi da aiki kullum ka dage yin abu na kwarai da barin abin da yake bai da kyau amma ganewa ai ba wanda yake da tabbas tunda ba wahayi za a yi wa wani ya ce kana ciki ko baka ciki ba sai dai kyakkyawan fata da kuma jin tsoro to shi kuma mumini yana rayuwa tsakanin waɗanda abubuwa guda biyu kyakkyawan fata ga Allah ina yadda nake azumi yadda nake kaza ina sa ran zan samu rahmar Allah wannan abu ne mai kyau ba a hana ka bara jaji kenan sannan a gefe guda kuma ka mutu ya dinga jin tsoro Allah ya karba ma ko Allah bai karba ba kullun yana cikin wannan kuma sai ya kare himma da haka ba wani abu da zaka ce wai kai sai mutum bai shiga ba saboda ai ita rayuwa karshe ake kallo yanzu kila wani za a ganshi yana ta sako a cikin Ramadan din ka je ka yanke mai kunci ka ce ai wancan addu'ar manzo Allah ta hau kanshi kuma karshen rayuwarsa kila zai zama mutum salihi na gartacce ya mutu akan aikin alkhairi kai ka bai wani hukunci na daban kuma Allah ya sa ya cika da wani abu na daban to shi yasa in dai musulmi ne kar kai mai hukunci in ka ga yana sako ka ji mai tsoron azabar Allah ba laifi wani ina ji mai tsoron azabar Allah wani ana guje maka kamun Allah amma ba yankewa ba in yana aikin alheri kuma ba za ka bada yaqini ka ce dan aljanna ne ba sai dai kyakkyawan fata da kyakkyawan zato cewa wani yana zai samu rahmar Allah saboda abin da yana alkhairi wannan shine abin da yake daidai wannan shi shekaran jiya kai tsokaci akan tahiyatul masjid a harafin masallaci ga wanda bai samu wuri a cikin masallaci ba to tambayar sa nan idan mutum idan ya tafi yatul masjid a harabar masallaci sai kuma daga baya ya samu wuri a cikin masallacin zai sake yi eh za ka sake yi ba laifi wanda ya shigo masallaci ya tafi yatul masjid yana zaune sai wani abu ya fitar da shi alwalashi ta warware ya tafi ya sake alwala ya dawo to zai sake tafi yatul masjid amma in irin fita ce misali ya zauna sai wani ya leko mai magana daga nan sai ji cikin rabin minti ya dace ba bukatar ace sai ya sake tahiyatul masjid amma wanda har zai fita tunda yanzu kana haraba daga baya ka hango wuri cikin masallaci sai ka matso ba laifi ka sake tahiyatul masjid a wannan babu laifi wannan yana tambaya cewa hukuncin jam'in da ake bayan sallamar limarin wanda ake yi liman yana cikin sallah a bayan sa kamar da azumi ga wanda ba samu isha ba wato wanda ba samu isha ba suka zo suka tara ana tarawih sai suka koma can gebe suka yi jami'in isha din su in gebe suka koma muna nan masallaci muna tarawih suka koma can waje suka yi sallar isha babu laifi amma in cikin masallaci ne to idan raka'a biyu ake ana yin sallama su bi liman in ya biye sallama su tashi su ci ko biyin shi ne abin da yake daidai to wannan ina ji kamar mun karanta irin wannan tambaya a baya kila na ce ban fahimta ba yana magana islamiyyu hukuncin islamiyyu da ake yi online malami zai gaya ma hukunci ba tare da ka san waye shi ba da neman ilimi ta hanyar sauraron malaman da ka san shi yana bayanin littafi kana dubawa babu laifi dan mutum ya nemi ilimi ta online ba laifi kurin dai abinda ne yake da muhimmanci da ya ambata mutum ya san a gurin waye zai karatu din wannan yana da muhimmanci
amma dan yana wata kasa kana wata kasa ka kai mai tambaya ba ka amsa ko ka buga mai waya ko ka kira shi video call ko wani amma kaman shi haka duk ba laifi za a iya daukan karatu ta nan balma ana daukan karatu ta nan yanzu ga jami'o'i nan da yawa da haka ake yin karatu din kuma karatu ne amma magana shi tabbai baka san mutum ba wannan yana da matukar muhimmanci ba kurin kowa za ka buga waya ka tambaya ba ko kuma ka saurara ba sai in ka san waye dan ka san me kake ciki saboda ilimi addini addini ne ba a daukan shi gurin wanda ba san shi ba musamman a wannan zamani da yake akwai abubuwa da yawa waɗanda suke akwai matsala a cikin su wannan yana maganar hukuncin wasiyyar da ta da duk wani abin da mutum ya bari a yi masa tunda kan ma'ana in mutum ya mutu da wanda yake bin sa bashi ko kuma da wanda zai mai sallah ko su a makamancin haka yana shafi za a iya haɗawa duka ita wasiyya duk wani abu mai muhimmanci za ka iya faɗa a ciki ma iyakance ba duk abin da ka san yana da muhimmanci mutum ya ce ana bi na bashi wane da wane suna bi na bashi kaza da kaza ni kuma ina bin wane in na mutu wane ya min wanka ko wane ya min sallah in na mutu akwai kaza da aka bani ajiya duk wani abu mai muhimmanci ba laifi idan mutum ya faɗa a wasiya kuma dama shi ne wasiya din wasiya ana yin kan abin da yake da muhimmanci ne ba wai kan komai da komai ba da haka yin wasiya din shari'a ba ta iyakance ba kai za ka duba gurgurdan abin da kaga ya dace ka faɗa sawa'un haƙƙi ne a kanka ko haƙƙi ne naka a kan wani ko wani abu kaga ana yi mara kyau ba ka so a yi maka to sai kai wasiyyaci da cewa idan na mutu kada a yi kaza wanda yake ba mai kyau ba musamman abin da zai iya shafar mutum ya zama ya san ana yi bai hana ba to idan ya mutu to wannan zai iya shafar shi da haka duk wanda ya san akwai wani mummunan abu da ake yi a unguwarsu ko a cikin danginsu ko a jama'arsu idan mutum ya mutu kuma mara kyau to ba laifi ya bada wasiyyaci cewa in na mutu kada a yi min kaza in na mutu kada a yi min kaza maganar kamar zaman makoki da ake yi shi zan makoki abinda yake bai da asali a shari'a shine wancan ya bar aikinsa wancan ya bar nashi a zo a taru a zauna wannan bai da wani dalili ba wani dalili amma wanda aka yi wa rasuwa dan mutum ne mai jama'a yana tunanin za a zo mai ta'aziyya dan ya tsaya duk wanda ya zo ya karfi ta'aziyyar shi ba laifi bane ba laifi bane saboda in ya tafi ma za a yi ta neman shi amma wancan ya bar wancan ka zo kaga an zo an cika gidan mamaci musamman in mai hali ne gaba ɗaya layi ya cike ba hanyar wucewa wannan bai da asali a shari'a wannan shine malami suke magana amma shi wanda aka yi rasuwar idan yana tunanin mutane za su zo neman shi dan ya dan jinkirta ba laifi inda kuma zai fice tafi wani abin da ya kama shi wani haƙƙi na kama shi to kuma bai saba shari'a ba to irin wancan din da ake a zo a cika guri idan ma mai hali ne abokansa suna kawo kaji da kayan abinci da kayan marmari ya zama kamar wani biki to wannan babu shakka ba daidai bane ba laifi idan mutum ya yi wasiyyaci kada a yi mai wannan saboda bai da wani asali a shari'a bal ma nau'i ne na niyaha kamar yadda wannan da cikin magabata yake faɗa cewa suna lissafa yin abinci don mutuwa da taruwa da cin abinci yana cikin abin da manzon Allah ya hana da irin wannan niyaha din to irin wannan ba laifi amma wanda abin ya shafa ya tsaya ya karbi taziya din ba laifi bane ba laifi bane domin ko ma ka ce ba za ka yi ba ka tafi dole ne dai za ka yi ta amsa kiran mutane a ce wane ya zo musamman mutumin da yake hulɗa da jama'a da mutane to kaga ba laifi amma wasu su zo su taro kuran a tare a kwana uku ko bakwai to wannan shine abin da ake gujewa a jiya mun tsaya kan aya ta 17 yanzu insha Allah ta'ala za mu tashi kan aya ta 18 cikin suratul ghafir bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa anzirhum yawmal azifati idil qulubu ladal halajiri kadhim ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع
نعم الله يأتي وأنذرهم كي مسو غرغدي كغرغديسو يوم العازفة يوم العازفة تكو لا نر مي قسنتو ورانا القيامة كينا إذ القلوب لدى الحناجر يا عند زكاة تازاس زما أدي ديما كوغلو كاظمين سنة شكدة سورو
da kuma fushi da firgici ma lil zalimin min hamimin az-zalimai ba su da wani masoyi wala shafi'in ko wani mai ceto yuta da za a yi mai biyayya ko da za a bi shi ya'lamu qa'inatal ayun fakaranta nan ba ko Allah ya ce wa anzirhum kai musu gargadi ma'ana kai musu wa'azi ko waɗannan waɗanda suke tare da kai me za ka yi musu gargadi yawmal azifa rana mai gabatowa kalmar azifa da larabci tana nufin kusanci tana nufin kusanci kamar yadda malaman lugha suke faɗa ma'ana rana ce da take ta kusa wannan yana nuna kusancin tashin alkiyama alkiyama tana dab da tashi Allah madaukakin sarki shi yasa ya kira ta da wannan suna a wani gurin Allah ya ce azifatil azifa wannan mai zuwa mai kusanci din ta kusa laysa laha min dunillahi kashifa a wani gurin Allah ya ce iqtarabatis sa'atu wan shaqqa al-qamar alkiyama ta kusa wata ya tsage tsagewar wata wanda ya faru a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin alamun tashin alkiyama sai dai alamomi ne kanana to wata ya tsage alkiyama ta kusa a wani gurin Allah ya ce iqtaraba lin-nasi hisabuhum hisabin mutane yayi kusa yayi dab a wani gurin Allah ya ce ata amrullahi fala tastajilu labarin Allah ya zo da haka ma kada ku nemi gaggawar yin shi ya riga ya zo a wani gurin Allah ya ce falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladina kafaru wa qila hadha alladhi kuntum bihi tad'un duk wannan yana nuna kusancin tashin alkiyama kai kake ganin ta kamar da nisa amma a gurin Allah kusa take babu wani nisa a gurin Allah kuma kai din ma malamai na cewa wanda ya mutu alkiyama sa ta tashi da kai din ma in ka kalli adadin shekarunka da kwanakinka da abinda zaka yi to alkiyama ta dab take da kai domin kowa dab yake da mutuwa ko da mutum shekara 100 zai yi to tunda an sa ajali to yana dab da cimma wannan ajalin domin duk abinda aka sanya mai ajali to mai zuwa ne duk abinda aka ce zai zo to zai zo kurin wahala ta a fara lissafi a fara hidaya shine kurin mai wahala amma zai zo to dan haka Allah ya ce kai musu gargadi wannan ranar ta dab wanda ga ta nan za ta zo idul qulubu lad al hanajir yayin da zukata suke wajen makogaro sun ma'ana dago wasu daga cikin malaman tafsiri suka fassara anan da zahirin suka ce al qulubu lad al hanajir tabbas zukatan ne zuciya za ta baro inda take dan tsoro za ta zo daidai makoshi ita ba ta fita ba ita kuma ba ta koma ba shine Allah yake fada nan kazimina suna cikin ma'ana fushi da tsoro wasu suka ce kazimina ai sakitina suna masu yin shiru amma ba shirun hada da tsoro yau mai yaqumur ruhu wal mala'ikatu saffan la yatakallamuna illa man azina lahu arrahmanu wa qala sawaba ranar da mala'ika jibril zai tsaya da mala'iku sahu sahu Allah ya ce ba sa yin magana ba wani wanda zai magana a ranar sai wanda Allah ya bashi izini da haka anan kazimina sakitina suna masu yin shiru ranar da zukatan za su zo daidai wannan wajen suna cikin tsoro suna cikin firgici suna cikin tashin hankali Allah ya ce to kai musu gargadin wannan ranar da za ta zo wasu suka ce anan kizul qulubu lad al hanajir kinaya ce ta tsoro tsoron ya kai kamar zukatan su suna makoshi kamar zukatan su za su kire saboda wannan tsoro da suke ciki da haka kazimina suna cikin firgici da rashin yin magana sai Allah ya ce malil zalimin min hamim az-zalimai a wannan rana waɗannan kafirai ba su da wani masoyi da zai iya amfana su ba wani masoyi da zai iya amfana su dan a ranar soyayya ba za ta yi amfani ba ga wanda bai bi Allah ba sannan wala shafi'in babu wani mai ceto yuta'u da za a yi mai da'a da zai zo ya ceto ya kubutar da su anan ceton da aka kore shine ceto na kafirai ceto wanda kafirai suke raya allolin su za su yi musu ababen bautar su za su yi musu Allah ya ce babu wannan Allah ya kore wannan kamar yadda muka yi bayani a karatun da ya gabata cewa akwai ceto da alkur'ani ya tabbatar shine ceto wanda za a yi da izinin Allah na shi wanda zai ceton da kuma wanda za a ceta Allah zai ba da izini ga wanda zai yi ceto sannan Allah zai ba da izini ga wanda za a ceta wanda ayoyin alkur'ani sun tabbatar da wannan manzon allazi yashfa'u indahu illa bi izini waye zai fito a gurin Allah sai da izinin Allah ba wanda zai fito da izinin Allah wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda wannan aya ma tana tabbatar da wannan fito din akwai kuma fito da alqur'ani ya kore kamar wannan da muke gani fito ne da kafirai suke raye cewa za a yi musu ababan bautarsu za su yi musu ko kuma ce tan da wasu mutane suke raye wasu mutane za su yi musu ba tare da izinin Allah ba ko da mutum ya dauki wani mutum ya ce ai ranar kiyama zai cece ni kun san a shekarun baya can abinda ma yake ga mutane akwai shehun da zai zo da riga da aljihu ana fada mutane wannan zai zo ranar tashin kiyama ya ta diban mabiyansa yana kai su aljanna to kaga wannan da alqur'ani ya kora wannan ba wanda zai cece sai da izinin Allah da haka in ma wannan bawon da ake fada zai yi cito to ba zai yi ba sai Allah ya ce yayi bai ki sai yayi ba sai Allah ya bashi izini sannan shi ma wanda za a ce ta sai wanda Allah ya yarda da haka baka da wani abin da zaka yi a nan duniya face ka bi Allah ka yi imani ka tsaya kan tauhidi wannan shi zai saka samu cito da kake fata kamar karatun da ya gabata mun faɗo su abuwa da manzo Allah ya ce duk wanda zai samu ceton shi to kaga wannan abin zaka yi sai ka sa rai da samun cito da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ka a ranar waɗanda suke zalunci suke shirka ba su da wani makusanci da zai amfane su babu wani mai ceto da zai cece su domin a ranar komai ya riga ya yanke a wannan ayar da muka karanta za mu fanci kusancin tashin alkiyama alkiyama kusa take da haka duk wanda zai dage ya dage wanda kuma yayi sakaci to zai zo kuma yi nadama ranar da nadama ba za ta yi amfani ba sannan wannan aya tana gwada mana wannan ranar tashin alkiyama rana ce ta tashin hankali rana ce da kowa yake cikin firgici sai wanda Allah ya amintar sannan kuma aya tana gaya mana babu wani wanda zai ceci wani ko wani masoyi da zai amfani wani in dai ba Allah madaukakin sarki mutum ya bi ba in dai ba Allah ne ya bada izini ba to babu wani masoyi ko wani maceci da zai ceci mutum sai Allah ya ce ni
يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير
Allah shi ya alamu qa'inatal a'yun Allah ya san haicin idanu ko idanuwa masu haici wama tukfi sudur da abinda suka ta suke koyewa wallahu yaqdi bil haqqi Allah yana yin hukunci da gaskiya wallazina yad'una min dunihi wadanda suke bautawa kuma bayan Allah la yaqduna bi shay'in ba sa yanke hukunci da komai inna Allah hakika Allah huwa as-sami'u shine mai ji al-basir kuma mai gani Allah madaukakin sarki ya ci gaba da bayanin fadin iliminsa na sanin dukkan abin da yake faruwa ya alamu qa'inatal a'yun Allah ya san haicin idanuwa wannan ranar sanin Allah da dukkan komai hatta wanda zai kada idonsa ga wani da niyyar nuna masa wani abu sabanin abinda ake a zahiri to Allah yana sani kuma ya gani babu wani abin da Allah baya gani anan qa'inatal a'yun malamai sun yi bayani daban-daban wajen tafsirinta wasu suka ce shine mutumin da zai shiga wani gida sai a gidan ya ga wata mace mai kyau tana kai kawo sai ma'ana idan ya lura ba a ganin shi sai zama yana kifta mata idanuwa idan ya lura za a gan shi kuma sai ya kame ya dake nuna kamar bai yi ba da kuma an ga fada sai ya kifta mata ido mana yana so yi mata wata alama da ke nuna bukatarsa ko sha'awarsa ita kuma idan irin shi ce ta biye mata to Allah ya san wannan da wannan zai faru Allah ya sani da haka qa'ina kana yin suka fassara da wannan wasu kuma wannan zai iya zama misali wannan zai za mu iya daukar shi misali ne na ya irin abin da zai shiga karkashin aya misali ne na irin abin ma'ana irin wannan zai shiga karkashin aya kuma ana samun irin wannan ko da haka ma ko ba a cikin gida ba wani zai ga mace tana tafiya akan hanya shi ne yana zaune cikin mutane ko shi ma yana tafiya ya kifta mata ido ta kifta masa su yi abin da suka yi da idanu sannan su
su san yadda za su yi sa'a da juna ko na makamancin haka to da Allah ya san wannan kada mutun ya dauka tunda mutane ba su gane ba sai sun gafala yake yi to haka ba wanda ya sani a Allah yana kallo wasu ka ce qadinatul a'yun shine al-ghamd ma'ana suka da wani zai yi ko ya fice da ido ko kuma mutun ya ce ra'aitu wa lam yara mutun ya zo shi na gani alhali bai gani ba to anan gidan sai ya hajinci yayi hajincin idanu domin ya ce ya gani bai gani ba ko kuma mutum bai gani ba ya ce ya gani bai gani ba ya ce ya gani lam ara ban gani ba kadara alhali ya gani to duk wannan yana cikin abinda ake kira kha'inatul a'yun abinda ayar take so ta gwada mana babu abinda Allah bai sani ba da haka yanzu yadda muke zaune tunnan da wani zai kimta wani ido in abu ne mai kyau Allah ya sani in mummuna abu ya umarce shi da yi Allah ya sani da haka Allah ya san dukkan komai wa ma tukfi sudur da abinda ba kira za su ke koyewa wanda babu su bayyana ba abinda mutum bai bayyana ba abinda zuciyarsa ta koye Allah ya sani wannan aya tana nuna mana girma da fadi na ilimin Allah babu abinda zai buya ga Allah madaukakin sarki radde ne ga gulatul qadariyya masu cewa Allah bai san komai ba sai abin da ya faru wannan kafirci irin waɗannan ayoyi suna musu raddi babu abin da Allah bai sani ba dan haka kamar gargadi ne na kada mutum ya kuskura ya bore kafirci ya bayyana musulunci yana da tangoyi Allah bai sani ba Allah ya sani dan haka waɗannan munafikai da suke boye kafirci su bayyana musulunci to sani Allah ya san abin da ke cikin zukatansu haka nan waɗanda suke cutar da muminai ko su cutar da ƴan uwansu ta hanyar idanuwa ko harara ko yafice ko wani abu a kirta ido don cutarwa da wata magana ko ma abu ne na kirki mutum ya kirta ido don a yi abu na kirki to Allah dai ya sani da haka mutum ya san me yake Allah ya san dukkan komai babu abin da yake huya ga Allah madaukakin sarki to in Allah ya san komai to fa ba zai kare ba wallahu yaqdi bil haqqi Allah yana yin hukunci da gaskiya akwai ranar da za a sanya ma'auni a auna abinda mutum yayi idan yayi kyakkyawan aiki a saka masa da kyakkyawa in yayi mummuna a saka masa da mummuna inna Allah haqiqa Allah huwa as-sami'u shine mai ji ji cikakken ji ba irin ji na dan adam ba na dan adam yana da iyaka na dan adam yana da abinda yake iya ji yana da abinda baya ji inda zaka zo na gurin ƴan cana misali kana Bahaushe ba ka jin cananci za su ta magana baka san me suke faɗa ba kai ma kai kai ba san me kake faɗa ba in kun hadu sai dai ku yi magana da hannu da ishara to Allah yana jin ba wani yare da Allah baya ji kowane mai yare Allah yana ji in ka je aikin haji ko umara za ka ga mutane ana tawafi jinsi daban-daban kowa kuma Allah yake kira wani za ka ji da larabci yake yi wani da yaren garin su yake yi kai dai za ka ji da kullum yana kai kila ma a yaren ka ji wata kalma kamar maza ji amma Allah ya san me yake faɗa kuma Allah zai biya mai bukatar shi ga dabbobi da suke rayuwa ga tsuntsaye da suke rayuwa ga kwari da suke rayuwa ga abubuwan da suke daskararru duk waɗannan suna da yarika suna da maganganu Allah kuma yana ji Allah ya ce babu wani abu face yana wa Allah tasbihi amma ba ma fahimta to kaga wannan duka dan adam bai da karfin jin wannan duka yadda mutum ya kai da jin yare akwai yaren da baya ji yadda mutum ya kai da karfin ji akwai inda an yi magana ba zai ji ba to Allah madaukakin sarki shine cikakken mai ji da haka babu wani abin da za ku yi ku koye wa Allah sannan shine al-basir mai gani gani ba irin na dan adam ba irin na halitta ba kai ganinka yana da iyaka duk yadda idan sai kai da karfi akwai abin da ba za a gani ba wani abu ma a gaban ka zai zo wuce ba za a gani ba amma Allah yana gani kuma yana ji Allah ya san tafiyar tururuwa a cikin duhun dare akan bakin dutse yayin da take tafiya kaga tururuwa ko yanzu a gaban ka take tafiya baka jin kare tafiyar ta to Allah yana ganin ta yana jin ta to balantana kuma abin da ke kasan ruwa Allah yana ganin shi yana jin shi shi yasa Allah yake azurta shi ba wata dabba a bayan kasa ba ce arzikin ta yana wajen Allah to Allah yana da ji yana gani dan haka in kun tashi ku yi aiki na kwarai ku yi abinda Allah zai saka muku kyakkyawan sakamako
domin ku akwai ranar da Allah zai bijirar da ayyukan ku babu abin da zai yi buya sai Allah ce wallazina yad'una min dunihi wadanda suke kira kuma bayan Allah wadanda suke bauta kuma bayan Allah na goma ka na kishiyoyi da suka sanya wa Allah wadannan la yaquduna bi shay ba sa yin hukunci da komai ma'ana ba sa mallakar komai ba sa hukunta komai ba wani abin da za su yi hukunci a kan shi babu yanzu wani wanda ake bauta wa mutum ne ko aljam ko mala'ika ko kuma wani dodo ko wata dabba da yake yi hukunci da sama yake sama ce ruwa sai Allah ya ga dama ko yake kasa kantar da sabai sai Allah ya ga dama Allah bai ga dama ba za su bai da iko da wannan amma Allah da ya tashi lamarinsa innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun da Allah ya umarni shikenan an gama amma duk waɗannan ababen da ake mota ba su isa su yi umarni da komai ba irin waɗannan ayoyi suna daɗa fito maka bambancin Allah mahalicci wanda ya cancanta da bauta da duk wani wanda ake bauta kuma bayan Allah ba su cewa komai Allah ne irin waɗannan ayoyi kamata su nazarta idan ka ce wancan abin Allah ne wannan ma Allah ne wannan Allah ne ina ikon su a cikin me suke suna da iko su wani abu shi yasa wancan kafiri da ya jayya da annabi Ibrahim annabi Ibrahim yana ce masa Allah yana rayawa yana kashewa alam tara ila alladhi hajja ibrahima fi rabbihi an ataahu allah almulk ganin allah ya bashi mulki iz qala ibrahim rabbiy alladhi yuhyi wa yumit yayin da annabi ibrahim yace ubangiji na yana rayawa yana kashewa qala ana uhyi wa umit shi ma saboda cikar rashin kunya da jara'a yace ni ma ina rayawa ina kashewa sai aka mutane ya kashe daya yace daya ne tafi shi wai ya raya kenan ya kashe wanda anan bayan Allah ya tsoro da ikon shi sai ya tafi wanda zai kashe din kuma yake mutuwa ai yake mutuwa daga Allah ne wannan abun da mutum zai yi mutu sababi ne yasa sababin yake bambanta wani rashin lafiya za ta kashe kuma rashin lafiya zazzafi wani kuma zazzafi zai yi warke wani ciwon hannu wani ciwon kafa wani mota wani kowa da abin da zai yi zai zama ajalin dan a nuna maka ba wannan abin bane yake kashewa shi wannan abin sababi ne amma musabbibul asbab shine Allah madaukakin sarki dan haka da ya kashe da ya ce eh tabi inda Allah ya ga dama sai dayan wanda yayi da kai shi mutuwa wanda aka sai ta mun kuma ya mutu amma Allah yana istijrabi sai annabi Ibrahim ya ce to mun ji wannan ubangiji yana fito da rana qala ana uhi wa umit qala fa inna allaha ya'ti bi shamsi min al-mashriq Allah yana fito da rana daga magudarta fa atbiha min al-maghrib kai yanzu ka zo da ita ta inda suke faduwa babu hitan lazi kafa sai rikici dan yanzu ba zai iya yin wannan ba waccan ba ba yi ba to amma a sallama ga dari to yi wannan to ta nan za a sai ya fahimci cewa shi bai cancanta a bauta masa ba kuma Allah ne ya cancanta a bauta masa domin wannan tsari ne na Allah to masu cewa komai Allah ne su kalli waɗannan abubuwa da suke cewa Allah ne ina suke da sibobin Allah a tare da su ina suke yin aiki irin na Allah shi yasa anan Allah ya faɗa abin da yake na hukunci na zartarwa amma waɗanda ba Allah ba Allah ya ce la yaquduna bi shay'in ba sa hukunta komai ba za su iya yanke komai ba saboda mai ba su da iko inna allaha haqiqa Allah huwa as-sami'ul basir shine mai ji kuma mai gani dan haka yana jin dukkan abin da bayi suke kuma yana ganin dukkan abin da bayi suke aikatawa wannan aya tana kira zuwa ga mutum yi abin da zai samu kyakkyawan sakamako a wajen Allah kuma tana gwada cewa duk wani abin da ake mota kuma bayan Allah gajiyayye ne kasashe ne bai iya yin komai sai abin da Allah madaukakin sarki ya hukunta sannan tana bayanin sifatuwar Allah da ji wanda ya dace da zatin Allah sannan tana nuna kuma ubangiji ya sifatu da gani irin wanda ya dace da zatin Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce
أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسل بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب.
نعم الله يكفي أولم يسيروا في الأرض ذاك يكفي أبا الشيب ذاك يكفي أبا بكي تفي أبا ينقسابا فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم سجوبا سجني يا يا كارشان وطن دسكي غبانو سيكسن شيء كانوا هم أشد منهم قوة سوطن دسكي غبانو سنكسن شيء سنفي سسنن كاربي وآثارا في الأرض لكم قرابو دسكبالي نكاربي لكيرون جنجني أبايا كسا فأخذهم الله بذنوبهم أما دسكسابا والله في الله يكاما سوء جليسكم وما كان لهم من الله من واق باسد ونمي كاليا تقول جان الله مدوك تنكركي ذلك وأن يفعلني نكام دا الله يموت لأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات من ذنن سنعزو مصد آيوي بيننو فكفروا تيسك تابلتي فأخذهم الله في الله يكاما سوء إنه قوي حقيقة الله ميسانا ننكركيني شديد العقاب ميسانا ننقوبة bayan Allah madaukakin sarki ya nuna gajiya war abuwan da ake bauta wanda ba Allah ba sai Allah ya kira dai har wa yau waɗannan masu bijirewa bautawa Allah Allah ya kira su da cewa su yi tafiya a bayan kasa awalam yasiru fil ard ashe yanzu ba su yi tafiya a bayan kasa ba waɗannan masu ƙaryata kai ya rasulullah ba su yi tafiya ba a bayan kasa me zai hana su tafi a bayan kasa fa yanzuru kayfa kana aqibatul ladina min qablihim su duba su gani yaya ƙarshen waɗanda suka gabata su ya kasance ma'ana da al'ummomin da Allah ya halakar ga abin da ya afka musu na azaba duk da sun bi su karbi shi yasa hikima ta Allah sai ya bar wasu alamun da gurabin na azaba sai yake idan mutum ya zo ya gani ya dauki zina manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kada ku shiga gurare da aka halakar da waɗanda suka gabata face kuna masu kuka ko kuna masu kukan zuci bana kuna cikin tankan da tsoron Allah kuna jin tsoron Allah madaukakin sarki to irin waɗannan wurare Allah ya ban su ne dan ya zama ishara ga wanda suke na baya in ka je madainu salih wuraren da mutanen annabi salihu suka zauna a Tabuk zaka ga irin waɗannan wurare din haka nan yanzu in ka je Khaybar inda Yahudawa suka zauna Khaybar a Madina mantikan Madina ka je Khaybar garin Khaybar ka ga irin duwatsu da irin yadda suka rayu a wannan wurare amma sun zama tarihi ka zo wurare da dama zaka ga yadda Allah ya yi da irin waɗanda suka yi waɗannan ayyuka ka je Misr ka ga abinda ahramat na mutanen Misr da suka samu irin wannan jadar yadadin da ake yi da sauran to duk waɗannan zai tana maka duk masu yin waɗannan aiki fa ba wanda yake kare kanshi daga wajen Allah madaukakin sarki yayin da azabar Allah ta zo to haka nan al'umman da suka gabata Allah ya ce su tafiya a bayan kasa su gani yaya ƙarshen waɗanda suke gabanin su ya kasance waɗanda sun fi su karbi Allah ya ce kanuhum ashadda minhum quwwa sun fi su karbi al'umman da suka gabace mu na samudawa da hadawa da waɗanda suka gabata sun fi mu karfin jiki kamar yadda yake muka yi bayani halitta rabuwa take yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cikin hadisi ingantacce yana cewa Allah ya halicci annabi Adam tuluhu 60 zira'a tsawon shi zira'i 60 zira'i ma'ana kamar samu guda ko kuma abin da yake na auna gaba guda hannunka in ka auna shi ne zira'i to zira'i 60 sai manzo Allah ya ce halitta bata gushe ba tana raguwa har zuwa ta cin kiyama da haka waɗannan sun bi mu girman jiki sun bi mu tsawo sun bi mu ƙarfi mun karanta cikin suratul a'raf da surori na alqur'ani yadda suke yadduna ibada buyutan du'a su suke bi sassabe su gida su haka dutse da hannu ko kuma sai da sai jana'ura su yi gida su shiga shi yasa da Allah ya gaya mana yadda aka halakar da su da Allah ya tashi siffata mana yadda suke a kwakwance sai Allah ya siffata mana su da bishiyar dabino za ka gan su a kwakwance sar'a ka annahum a'jazu nakhlin khawiya saboda duk wanda ya san bishiyar dabino ya san tana da tsawo to haka iska ta dinga kayar da su سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حصوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل قاوية هيك أكي كنت ترند منه لأكا كاير دكو هكا سكي أكو كنت سمو دا يد إسكا تبي تبي جيو إسكا الله يسكا موسكو دون أن نمتاني الله يسكي تبي تغني من وميسا سكي كريا تأيوين الله وآثارا سنفي سقرابو في الأرض أبايا كسا معنا سن برقرابو أبايا كسا نجي نجي ني نولاري نجي دجاجي abinda waɗannan ba za su iya ba a wani gurin Allah ya ce wa laqad makkannahum fi ma in makkannahum fi mun tabbatar da su mun ba su ƙarfi da iko a bayan ƙasa abinda ku ban ba ku ba a wani gurin Allah ya ce sun bari wa sun bar ma'ana gurabu a bayan ƙasa wa amaruha aktsara mimma amaruha sun raya ƙasar gele yadda uka raya saboda yadda Allah ya ba su karfi da waɗannan to kuje ku ga waɗannan amma duka Allah ya halakar da su fa aqazahum Allahu bi dhunubihim Allah ya kama su da zunuban kalmar aqaza tana nuna irin kamun da Allah ya musu kamu ne na azaba a kamu ne na tsanani Allah ya ce wa ma kana lahum min Allahi min wa ba su da wani daga wajen Allah wanda ya kare su daga wannan azaba wanda zai hana wannan azaba ta same su Allah ya kama su bane Allah fa aqazahumullahu bi dhunubihim Allah ya kama su da zunuban ya nuna Allah yana kama mutane ga laifukan su idan laifuka suka yi yawa sai Allah ya kama al'umma da wannan laifuka din dan haka zunubi yana ɗaya daga cikin abin da yake kawo kamun Allah madaukakin sarki shi kuma Allah yana kama bayi da abin da yake ko da ruwa ko da iska ko da wuta ko da tsuntsaye ko da kwari duk abin da Allah ya ga dama zai iya kama bayin shi da su da haka bayi su ji tsoron sabawa Allah su ji tsoron yin zunubi domin Allah yana kama mutum da zunubin shi idan Allah madaukakin sarki ya ga dama sai ya kama mutane da zunubin su tun a nan duniya wa ma kana lahum min Allahi min wa sai Allah ya faɗi dalili zalika wannan kamun da aka yi musu bi annahum kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat manzannin suna zuwa musu da hujjoji dalilai in ka karanta alqur'ani duk annabin da Allah ya aiko zai zo da abin da yake karfafa shi haka manzon Allah ya faɗa yace babu wani annabi ba sai an ba shi abin da zai karfafa shi mutane su imani tare da shi an ba shi mu'jiza mu'jiza ita ce ayar da Allah yake baiwa annabawa alqur'ani ya kira ta da aya shine wani abin da yake na gaskiya ba ri fa'ida ba kuma mutum ba zai iya yi ba aljani ba zai iya yi ba sai annabi ya zo yi wannan aikin mujizar annabawa aljanu ba sa iya yinta aljanu ba sa iya yinta mujizar annaba mutane ba sa iya yi masu tsani ko rufa'ido ko bokanci waɗannan ba za su iya mujiza ta annabawa ba in ka karanta alqur'ani za ga mujiza ta Allah ya baiwa annabawa ba wani mutum da zai iya yinta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ruwa yana fukowa daga cikin ɗan yatsun shi inda ya za a yanka ɗan yatsun tafiri a gajini to amma ta ina ruwan yake fitowa mujiza ce wani surkun da bai sai irin wannan ba haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ku tikiri yana masa magana yana mai dutse yana mai sallama a garin Makka da manzon Allah ya bar ku tikirin da yake hawaye hudu ba akan shi a Madina aka yi mai minbari ran da ya bar shi aka ji ku tikirin yana kuka sahabbai sun ji kukan sai da manzon Allah ya zo ya taba shi ya lallace shi sannan ya shiru mu'jiza ce idan ya zo ne mai rufa'ido ya nuna ma ita yana magana rufa'ido ne ba hakika ba ne ba zai iya yin hakikar ba zai iya yi ba shi ya sa harkar irin ta yan bori da aljanu da ake yi da tsari idan aka yi ta a gaban bawan Allah na kwarai kuma ya ambaci sunan Allah lalacewa take yi saboda dama shedano ne kuma shedano an karanta alqur'ani korarsu yake da haka an karanta alqur'ani sai alqur'anin ya kore sai abin ya lalace sai ya bayyana ga mutum nan abin da yake yi in kaga ana irin wannan rufa'idan to an samu mutane ne sun yi nisa daga barin abin da Allah yake abin da manzo Allah yake to sai a rube musu ido a rube su da wannan amma abin da yake na shaytanu to an karanta alqur'ani lalacewa yake wani abin kuma saddabaru ne ba wai aljanun bane ba menene kullun dabara za a yi wa mutum dabara lokacin da wasu yan dariƙar rifa'iyya suka yi wa Ibnu Taymiyya kalubale cewa su ba bayan Allah ne su kaza suna shiga wuta suna ta kunna wuta su shiga su fito ba abin da kai musu. Mir kai bai ce ni ma ku kunna ni ma ku zo ni ma zan shiga. Amma da sharatin za ku shiga, amma da ni da ku in an kunna an zo kowa zai je wanka sannan ya zo shiga cikin wuta. Yace ai abu kaza kuke shafawa wanda shi yake hana wutar ta kona ku. Ce da haka ku zo ku yi wanka ni ma in yi wanka kowa ya kunna kai cikin wuta da. Amma ba su yi bisi ba sai suka doki. Saboda ya gano su kun ga nan ba aljanin bane dabara ce. To irin wannan kuma yana nan masu yin irin waɗannan dabaru din. To sai ga duk wannan ya saba da mu'jiza ta annabawa. Annaba suna zuwa da ayi bayyananu. Shi yasa lokacin da annabi Musa ya zo Fir'auna ya tara waɗannan masu sihiri. Za su kalubalance shi. Su ne ake ganin manya-manya. Lokacin da suka jefa abin da yake hannunsu na sanduna da rigiyoyi da mai sai ga shi sun zama macizai. Amma takhayyul ne ba gaskiya ba ne, ba macizan ba ne. Lokacin da annabi Musa, Allah ya umarce shi jefa sandar shi, da ya jefa sandar ta zama macijiya kuma ta bi waɗannan macizai duk ta haɗe su, su suna gani suka san wannan macijiya ce ta gaske ba wai takhayyul ba ne irin nasu. Da haka kafin kowa ya wannan suka fara sujjada suka yi imani da Allah. Saboda su suna da ilimin, sun san wannan hakika ne. Ba wai irin tasu bace. Kuma ana gamawa kuma ta koma sanda. To wannan Allah ne yake da wannan ikon. Amma dan Adam sai dai ya khayyala ko aljani da ake ganin shi a wata hadisa ai kai yake wannan takhayyul. Yana khayyalawa ne ya koma ko kuma wani sa'in shiga dabba suke. Zaka ji mabarauta suna faɗa cewa dabba kaza tana da kwari ko kura tana da kwari ko kaza yana da kwari. Shedanun ne suke shiga jikin dabbar. To su ne suke waɗannan abubuwa daban-daban. Ita dabba tana nan a dabbar ce, inda ba shige ta ba, ba za ta yi waɗannan abubuwan ba. To in sun shiga cikin wannan dabbar shi ne kuma yake ta firgita. Wani sa'in kuma su zama dabbar su yi abin da za su yi. Amma ba wani abu ne wanda yake daidai da mu'jiza irin ta annabawa. To annaba sun zo da ayoyi bayyanannu wanda suke na fili ba wani inda a ciki. Mu'jiza ce da mutum ya gani ya san wannan daga Allah ne. Fa kafaru amma sai suka kafirce. Fa akhadhahumullahu sai Allah ya kama su. Kamu bi tsanani innahu qawiyyun. Hakika Allah mai tsananin karfi ne. Shadidul iqab mai tsananin uquba ne ga wanda ya saba masa. Da haka nan a cikin wannan aya akwai jan kunne ga waɗannan masu ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kin yin imani da abinda manzon Allah ya zo da shi. Su sani fa babu wani abinda za su yi su kubuta a gurin Allah idan Allah ya tashi kama su. Ya kama waɗanda suka gabace su, sun fi su ƙarfi, sun fi su ma'ana raya ƙasa, amma wannan bai sa sun tsira a wajen Allah ba. Allah maɗaukakin sarki ya kama su. Da aka saba manzanni yana jawo azabar Allah, kafircewa abinda manzo ya zo da shi yana jawo azabar Allah, kuma babu wani mai ƙarfi da yake sai ya kwace idan Allah ya kama shi. Sai Allah ya shiga.
Wa laqad arsalna Musa bi ayatina wa sultanin mubin ila Fir'auna wa Haman wa Qarun fa qalu sahirun kazzab.
Na'am, daga nan sai Allah madaukakin sarki ya fara ba mu labarin irin annabawa da ya aiko da yadda mutanen su suka karye ta. Sai Allah ya ce wa laqad arsalna Musa, hakika mun aika Musa bi ayatina da ayoyin mu, wa sultanin mubin da hujja mabayyaniya, ila Fir'auna zuwa ga Fir'auna, wa Hamana da Hamana, wa Qaruna da Qaruna, fa qalu sai suka ce sahirun kazzab, ai mai sihiri ne makaryaci. Allah ya fara ba mu labarin annabi Musa saboda mu ji misalai na irin abin da ya faru ga waɗanda suka saba wa Allah. Sannan kuma lallashi ga annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma ya mai bishara da cewa ƙarshen lamari dai shine mai nasara. Dan ga abin da ya faru ga annabi Musa kuma ƙarshe shi ya ce nasara a duniya da ma lahira gaba ɗaya. Allah ya aika annabi Musa bi ayatina, Allah ya ce da ayoyinmu. Ayoyin Allah ya ambace su a wurare da dama, da Allah ya ba shi sanda ta mu'jiza da in yaje ba take zama maciji an baki hannunsa idan ya sanya akwai mun sai ya fito da shi yana yin haske ya zama kamar fitila ba tare kuma da hannun ya zama mai cuta a tare da shi ba zai haskaka sannan kuma ga kuma ayoyi daban-daban da Allah ya nuna bani Isra'ila saboda sabawa abinda Annabi Musa ya zo da shi su saba Allah ya aika musu wannan a aika musu jini a aika fari a aika kwari a aika kwarkwata a aika kaza Allah ce mun aika ki da ayoyin mu sannan kuma ga ayat da Allah ya baki shar'iyya na littafin at-taura Allah ce mun aika ki da ayoyin mu wa sultanin mubin da hujja mabayyaniya wanda take a fili ila fir'auna zuwa ga fir'auna wanda shine shugaba a wannan lokaci shine shugaba na garin Misra yana mulkin Kiftawa da bani Isra'ila ma da suke wannan gari wa Hamana da Hamana Hamana shine wazirin Fir'auna shine mataimakin Fir'auna a cikin abin da yake gudanarwa wa Qaruna da Qaruna Qaruna shine wanda yake kowa kudi a wannan lokacin kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratul Qasas inna Qaruna kana min qaumi Musa sabaga alaihim wa atainahu min al-kunuzi ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين الله يسير منباشي دوكيا وآتيناه من الكنوز منباشي دوكيا ما إن مفاتيحه ما كل دوكيا لتنوء بالعصبة أولي القوة سنة زماما سنوي ما سؤابين قوكا دجر أقولم ما سكر في جماعة ما سكر في لتنوء بالعصبة عصبة جماعة ko goma ko tara ko adadin mayatan ta mai dusuma da mutum tafsiri suke bada to makullan kudin suna musu nauyi ba sa iya daukar su cikin kwanciyar hankali makullan kudin Allah ya ce da haka mun bashi wa atainahu Allah ya ce mun bashi minan kunuzi ba inna mafatihu la tanu'u bil usbati ulil quwwa amma iz qala lahu qawmuhu la tafra to da haka Qaruna shine mai kudi a wannan lokacin anan zamu ga Allah ya ambaci Fir'auna ya ambaci Hamana ya ambaci Qaruna alhali annabi Musa aika zuwa ga bani Isra'ila gaba daya to amma wannan sune jagorori sune masu mulki din dan haka aka ambace su ba wai dan sauran mutane su shiga ciki ba sauran mutane sun shiga ciki sannan kuma ƙaryatawar da aka yi wa annabi Musa wadannan sune jagororin ƙaryatawa shi yasa anan Allah ya ce faqalu suka ce sauran mutanen ba sun ƙaryata amma sune jagorori suka ce sa'irun annan Musa suka ce mai sihiri ne saboda a lokacin su sihiri ya yadu ya zama na shine wani ilimi da ake tinkawo da shi da haka da annan Musa ya zo da abin da yake suka ce mai sihiri ne kazzabun kuma suka ce mai yawan ƙarya ne ƙarya yayi wa Allah madaukakin sarki ba Allah ne ya aika shi ba waɗannan kalmomi haka kafirai suka gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kazalika ma atal ladina min qablihim min rasuli illa qalu sahirun aw majnun atawasaw bi Allah yace haka nan wadanda suke gabanin su wadanda suke gabanin wadannan kafirai na Makka su ma ba wani manzo da yazo face sun ce mai sihiri ko mai tafin hankali Allah yace atawasaw bihi sun yi wa juna wasiti ne yadda kowa yake faɗa irin wannan kalma Allah yace bal hum qaumun sabun bari dai su mutane ne masu etariya ka da haka da wannan hujja ta zo musu sai suka karyata suka ce sahir mai sihiri ne kazzab ko mai yawan ƙarya ne da haka suna tuhumar ƙarya yayi wa Allah madaukakin sarki da haka suka yi karbar wannan abin da annabi Musa ya zo da shi Allah ya ce falamma ja'ahu
falamma ja'ahu bil haqqi min 'indina qalu qutlu abna الذين آمنوا معه قالوا قتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال
نعم الله يشفي فلما جاءهم بالحق يا إلهي ذو مسلك السكية النبي موسى لدنهم شهارون mana ana magana annabi Musa amma tare shi da dan uwan shaharu yayin da yazo musu da gaskiya min indina daga wajen mu mana Allah ne ya aika shi da wannan qalu suka ce uqtulu abna allazina amanu ma'a ku kace yaya maza na wadanda suka yi imani tare da shi wastahyu nisa'ahum ku kada matan su wama kaidul kafirina illa fi dalal Allah ce kaidin kafirai da abin da suke shiryawa ba komai bane face yana lalacewa yana zama cikin lalacewa Allah yana bayani yayin da Annabi Musa ya zo da wannan gaskiya falan ba ja'ahum bil haqqi min indina yayin da ya zo musu da gaskiya daga wajen mu bana Annabi Musa ya zo da dalilai yankakku wanda suke nuna Allah ne ya aiko shi to da haka ya faru qalu sai suka ce fir'auna da mabiyansa da Haman da wazirin shi da manyan gari sai suka ce uqtulu abana allazina amanu ma'a ku kace yaya maza ne wanda suka yi imani tare da shi wastahiyu nisa'u ku kyala mata wannan kisa da jin kenan kisa na farko kin gabanin ayati Annabi Musa aka yi shi wanda Allah ya bamu labari cikin suratul baqara cikin suratul a'raf da sauransu cikin suratul qasas da Allah ya bamu labarin wannan wannan kisan a lokacin fir'auna ya ji cewa za a haifi yaro wanda a hannunsa mulkin shi zai wuce raka sai ta umarni ai ta kashe maza duk macen da ta yi huda in namiji ne sai a yanka shi in mace ce sai a kare ta ita ma za ta rayu da cikin kaskanci a haka aka yi Annabi Musa kuma Allah ya kare shi ta hanyar wa mahaifiyarsa wa'i ga yadda za ki da shi ki je ba shi a cikin ruwa kar ki ji tsoro kar ki komai Allah ce za mu dawo miki da shi kuma za mu sanya shi cikin manzanni ta karɓi wannan umarni ta jefa shi cikin ruwa ya tafi ta ce ƴar uwarsa to ki bi a hankali kina lura saboda yadda uwa take da ɗa da ya tafi aka tsince shi a gidan fir'auna kuma Allah ya sanya ƙaunar shi cikin zuciyar matar fir'auna ta ce a kyale shi a sa'an yanfa'ana aw nattakhidhahu walada ko dai ya amfane mu ko mai da shi yaro ya kyale shi kuma ya girma a nan Allah ya aiko shi to kun ga wancan yankan da farko kenan wannan bayan Annabi Musa ya zo da gaskiya kamar yadda Allah ya faɗa a nan yayi kira wasu sun yi imani to sai suka zo da wannan hukumar ƴaƴa maza a kashe saboda ne idan aka bar mazan suna tayiwa suka yi maza to za su yi ƙarfi su samu fawa su samu iko to da haka a kashe mazan wastahiyu nisa'ahu ku kyale matan kada ku taɓa su saboda ne sa yi mana hidima sa yi mana aikin gida don haka ku rabu da su sai ya zama nan an yayi sun ba da wannan umarni ne saboda ƙasƙanta su da kuma nuna cewa Annabi Musa ma bai zo musu da alheri ba kafin a haife shi an ta kashe su saboda shi yanzu ya zo an ya zo da ya yi kira kuma dalilin kiran shi ana ta kashe su shi ne suka ce uzina min qabli an ta'tiyana suka ce an cutar da mu gabanin ka zo wa min ba'di ma jitana da bayan ka zo qala asa rabbukum an yuhlika aduwakum yace ku ya kuri ana daf ya kusata ubangijin ku ya halaka makiyin ku wa yastakhlifakum fil ard sannan ya dora ku a bayan kasa fa yanzura kayfa ta'malun ya ga ya za ku yi da haka wannan cutarwa da aka yi musu kenan dan mai dan su canfa Annabi Musa su ce ba alkhairi a tare da shi wa ma kaidul kafirina illa fi dalal Allah ya ce shi dai kaidin kafirai ana aka bayyana sifarsu aka ce kafirai gaba daya domin da fir'auna da Haman da Qaruna da bani Isra'ila da kafiran da za su zo baya duk wani wanda yake kafiri ne to wa ma kaidul kafirina illa fi dalal shi kaidin kafirai ba komai bane ba sai yana cikin bata ba wani abin da zai iya yi ba kuma zai yi amfani ba kuma bai yi amfanin ba kamar yadda Allah madaukakin sarki ya bayyana mana a cikin ayoyi da dama a cikin alqur'ani saboda kurewar lokaci anan zamu tsaya sai Allah ya kai mu gobe sai mu dora akan inda muka tsaya abinda muka karanta na daidai Allah ya bamu lada wanda ya zama kuskure Allah ya fi mana ya bamu ikon gyarawa Allah ya karba mana abinda muke gabatarwa Allah ya fi mana zurbanmu Allah madaukakin sarki ka sanya mu cikin bayinka da zaka yanta cikin wannan wata mai albarka Allah ka yanta mu ga barin wuta Allah ka sanya mu cikin bayinka yan aljanna Allah ka jikan magabatan mu Allah ka bamu zama lafiya a kasan mu da dukkan kasashen musulmi gaba daya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin